Cynthia.
Madorin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. A saboda matsayin su shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma. Muna jinjina musu a saboda wannan namijin kokari da suke yi. A saboda haka ne wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya nemi ra'ayin wasu shugabannin addini kamar haka.
Lawal Usman, limamin masallacin Juma'a na Yutan. Muhimmancin zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista wani babban al'amari ne, kuma abu ne wanda ya dauko asali tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musamman kirista su ne makauta na kusa game da musulmi, dan tarihi ya nuna lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta yaɗa musulunci, ya soma samun sahabbai da makiya suka sa shi gaba, ya tura wasu zuwa Habasha. A lokacin ko sarkin Habashan kiristan ne, kaga zamantakewa ya dauko asali, babban al'amari ne shi ke kawo ci gaba da zaman lafiya da karbon arziki.
Ya karbe su
kware, har ma daga baya su makiyan suka sake turawa cewa wai a dawo da su. Shi shugaban tafiya ya ce a tambaye, yana roƙon sarki ya tambaye su bayin wasu ne a Makka ko dukiyar wasu suka ci. Aka tambaya aka ce ba ko da, zai ce ma sarki kazi ajanda kiyayyen mu tsakani. Har sarkin ya ce ya karanta mashi wasu ayoyi daga dahi. Ya amana ce tuka tabi ya dada rike su da kyau, ya sallama waɗance ba zan ba ku su ba. Ba ma nesa ba, nan kurkusa. Allah sauke kamun faɗan 2000 a fasto da muke tare da shi, yakan kawo min ziyara, ya zo min hira da shi, ni ma nakan kai ma ziyara. Kaga akwai zamantakiya mai kyau. Akwai wata kirista, ita ma duk sallah na duniya za ta kawo min da cefane da shinkafa da abubuwa. Kaga akwai zamantakiya mai kyau. To abubuwa ne wanda wato shari ne na Yahudu, wanda dama suna so su ga sun waɗa kan al'umma musamman ƙasar nan tamu. Kaga ana dunkula waje ɗaya da kiristan da musulmi, ana zamantakewa mai kyau ba yadda za a samu galaba. Abin da ya kawo taɓarɓarewa abubuwa na zamani da kuma kowa su kansu malaman, ina kira ga malaman ƴan uwan namu su riƙa faɗi tsakaninsu da Allah. Akwai wasu malaman za su faɗi san zuciyarsu, su fitinan shi ne ribarsu. Akwai kuma malamai na Allah wanda zaman duniya a zaman lafiya shi ne ribarsu, wanda kowa ya sami yin addini cikin sumul kalau. In aka yi ta yaɗa ilimi, sukin fasto suka dage suna cin tsakaninsu da Allah. Akwai wani banda ya rike sunansa bane, ina sauraron wa'azinsa, yana yi tsakaninsu da Allah kiristan ne, amma ban bari wa'azinsa ya wuce ni, saboda ina jin yana faɗi tsakaninsu da Allah, yana faɗin yadda addinin kiristan nasu yake akan gaskiya. To in suka dage, mu ma malaman muka tuna mutuwa fa za mu koma ga Allah, kuma kowa Allah zai masa sakamakon abin da ya adina. Zaka koma ga Allah, insha Allah za a koma kaman da.
Sunana Pastor Yohana YD Buru, ina aikin Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship, kuma ni ne shugaban farfadar zaman lafiya da sasanta tsakamakon ta addinai a Nigeria, wato Peace Revival and Reconciliation Foundation, kuma ni ne ke shugaban ɗan kare rajin bil'adama na Global Network for Justice and Humanity under Human Rights.
Maganar zaman lafiyar nan ana magana ku malaman addinai, me kuke ganin ya kamata a zauna lafiya ne?
Gaskiya ne, domin haƙƙin kowane malami ne ya jawo mabiya masu imani zuwa ga maganar zaman lafiya, domin in dai addini ne sokake ne da Allah ya soka da ita, to babu yadda za ta bakunci maganar zaman lafiya. Dole akwai maganar zaman lafiya cikinta, balle ma a wannan lokacin a ƙasar nan, a kuma a Nigeria, akwai bambancin ra'ayi, akwai kuma malamai na bargurbi tsakaninmu wanda suke hada sarigingimu ko maganan siyasa ko maganan kabilanci ko bangaranci, akwai abubuwa da yawa da ke hada sarigingimu. Dan da haka dole hakkinmu ne kuma malamai na addinai mu tashi mu gaya wa jama'a gaskiya game da maganan zaman lafiya, bukatan wannan zamantakewa, mu gaya musu ga abinda Allah ke so a matsayinka na Krista ka zauna da makwabcinka, ga haƙoƙin makwabcinka, kuma ka idar da wannan haƙoƙin akan wannan mutum, to shine addini. Kuma amma umurci ko ne Krista a cikin Mata sura 5 aya 9 yace ku masu albarka ne, masu zaman lafiya ko masu menene ziyartar juna, ku ƙarfafa juna a cikin imani ko kuwa makwabtanku, a kuma samu cikakken zaman lafiya, za ku zama magadan mulkin sama ko kuwa ƴaƴan Allah a ranar tashin alkiyama. Ma'ana maganar zaman lafiya ita ce cikkun addini, ƴan kuwa addini na gaskiya ba a raba ta da maganar zaman lafiya. To wani haƙƙi mu ne dole mu gaya musu kuma mu tabbatar mu nan gaskiya, amma ba wai mu siyasance maganar zaman lafiya ba. In ba haka ba, to wallahi yadda Allah ya hada Najeriya har muna zama in haka, to da ba mu irin wani abun ake ba, to fa sai abin zai kama. Domin akwai ƴan bargurbi ko ƴan siyasa ne ko malamai ko kuwa masu kodai abin duniya su hada sarigingimu su jazana, shi ya sa mukan hada kan al'umma. Kamar wannan kungiyar ma na Peace Development and Reconciliation Foundation, mukan kawo musulmai mu kai ziyara nan mu gaya musu ga mutuncin zaman lafiya tsakanka dan wanka Krista makwabcinka, kuma duk addininmu su ne. Kuma Allah ne ya kaddara cewa akwai Krista a Najeriya, akwai musulmai da ma wasu mabanta addini. To dole mu kyauta juna, a yi wa juna adalci. Abin kenan muna nanata da rana, Krista ka bai wa musulmi haƙƙinsa, musulmai ku bai wa Kristoci haƙƙinsu. Kabilu haka ne, babu yadda yau a kama arewa ɗin nan, kama arewa ɗin nan, don Allah a arewa ɗin nan, don Allah kai Krista ka san cewa ba ka da wani makwabci sai da musulmi. Musulmi dole sani ba da makwabci sai da Krista. Bahaushe ya san cewa akwai su kabilu makwabtansa ne. Muna ilmantar da jama'a haka domin su fahimci juna, su kyautar zamantakewansu, baicin haka su yi mu'amala mai kyau, domin ta wurin haka ne za a samu zaman lafiya da kuma cin gaban ƙasa. Amma in babu a yawon nan ba, to wallahi a kwana tashi ba za mu ta zaman lafiya ƙasar nan ba. Shi ya sa mun kudurta kuma muna wani abin, muka nemi hanyoyi ina ne musulmi zai zama da Krista ya tattauna ya ji meye damuwar su kansu juna. To muna wannan, muna su taruka daban-daban da kabilu daban-daban. Kamar wannan kungiyar in ka tambaya, muna zuwa Sokoto, muna zuwa Zamfara, muna zuwa Katsina, muna zuwa Kano. Kai ka dubi kusan jihohin arewa ɗin nan, festival kan kusan Lungu da Sako muna tafiya, wurin ba mu iya kaiwa ba. Akwai sakoni ko kuwa akwai group na WhatsApp da ake maganganu a tattauna da juna yadda za a fahimci juna, wato kafinis sada zumunta ɗin nan. Domin idan sakoni a wurin, mu je Facebook ne, mu je Twitter ne, mu je Instagram ne, duk muna wannan. Balle uwa uba ko ƴan jaridu su VOA ɗin nan, su Voice of Germany, mu yi kokarin mu ilmantar da su, da su BBC, duk gidajen muna yi, da majallu da jaridu da kasidu, dole muna yi taruka daban-daban domin ne mu ilmantar da jama'a akan maganar zaman lafiya. Domin duk addinai sun koya maganar zaman lafiya, don a zauna tare a fahimci juna don ci gaban ƙasa. To ayyukan kenan da muke yi a matsayinmu na malamai addinai, ko mu ga musu gaskiya.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu, za mu gabatar da wani shirin a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara. Yimmai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Kar mu bata, ci gaban mu yana gare mu. mu ya fi riba, mu hakuri mu rika sana'ar mu.